الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا أولا يمتينا رانر الحميس شابير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دو دا تلاتين دا شدا ودوان رانا تيدي دي دا بيو قوات بوكي شكرا تدبو بيو دا قوم شابير تميلادية. يو إن شاء الله za mu ci gaba da tafsirinmu na Al-Qur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na Al-Qur'an. Za mu tashi aya ta 61 a cikin suratu Hud alayhi salam. Kafin nan ga tambayoyi da kuka rubuto daga ciki. Wannan yace mutun ne suna tare da mahaifiyarsa, sai ta ce masa idan ya dauki kayan wani da sunan sata bata yafe masa ba, to kuma yanzu ta mutu, shi kuma yayi ciwa-ciwa ta kudi, wato karin kudi ko a gurin aiki ko wani da ya yarda da shi ya kara masa kudi, to ya abin yake? Gashi kuma mahaifiyar ta sa ta rasu. To bawan Allah, ai Allah ya fi buwaya bisa mahaifiya. Allah ya hana ka ci sata, wannan ya kamata ka ji tsoro fiye da rashin yafewar mahaifiyarka. To saboda haka rashin yafewar mahaifiyarka wannan ƙari ne akan hannun Allah. Saboda haka ya kamata wannan ciwa-ciwa da kai masu kuɗi, wanda ka san ka cinye musu kuɗi ka mai musu da kuɗinsu, wanda kuma baka san shi ba ko kuma ka neme shi ka rasa, kai masa sadaka da wannan kuɗin. Abubuwan da kai na ƙarin kuɗi a wajen aiki ko wani wanda ya yarda da kai ka ƙara masa kuɗi ka ci kuɗinsa ba da haƙƙi ba, to duk wannan abu in kana so ka tsira a wajen Allah, kuma in ka haɗu da mahaifiyarka gashi bayan ta mutu, in Allah ya haɗa ku ranar lahira ku yi haɗuwa ta kirki, to ka maimaita da masu haƙƙi haƙƙinsu, kuma ka tuba ga Allah akan abin da kai, domin bayan ka ci haƙƙin mutane akai kuma laifin ka saba ma Allah. Saboda haka zaman lafiyarka da Allah shine zai tabbatar maka da zaman lafiya da dukkan sauran mahalukai hatta iyayenka. Sannan tambaya ta biyu yace yana son ƙarin bayani akan an halicci duniya da lahira domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu suke faɗa. Wannan akwai hadisi da suke ruwaitowa, hadisin Jabir a cikin Musannaf na Abdurrazzaq, wanda malaman hadisi suka yi hukunci a kansa da cewa hadisi ne kage da aka karya aka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa gabaki daya daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa farkon abinda Allah ya halitta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda daga shi ne ya halicci sammai da ƙasa da duk abin da ke ciki. Wannan hadisi ne mawdu, ƙarya ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba. Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikin ta bil haqqi, kamar yanda Allah ya ce, domin gaskiya, saboda gaskiya wanda yake sifa ce ta Allah jalla wa ala. Kuma ya halicci mutane domin su bauta masa, kamar yanda ya ce, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta min. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a wuce iyaka wajen yabo a gare shi, yace la taquruni kama atratin nasara ibn maryam, kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yanda nasara suka wuce iyaka wajen yabo ga Isa dan Maryam, suka ce dan Allah ne shi. To ka bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar da Allah madaukakin sarki bai sifanta shi da ita ba, da zumma cewa kana yabansa, wannan rashin ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a kula, ba abinda kuka ji mawaka suna faɗa daga nan ake ɗaukan aqidar musulunci ba, wannan abu ne na aqida. Ba a ɗaukan aqida daga abubuwan da sha'irai masu yaƙoƙin yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗa, ana ɗaukan aqida ne daga Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan tambayar ta ƙarshe yace ya ake yin tawassuli. Tawassuli shine neman tsani, wato wajen neman biyan buƙata. shi ana yi da sifa wajen neman biyan bukata wajen roƙon Allah, ana yi da sunaye da sifofin Allah jalla wa ala, sifar Allah, sunan Allah, kamar kai kana neman arziki kai tawassuli da sunan Allah Ar-Razzaq, kace ya khairur raziqin, ko Allahumma antar razzaq, ko anta tabsutur rizqa liman tasha'u wa taqdir, anta waliyyun anta latifun bi ibadik tabsutur rizqa liman tasha'u wa taqdir, wa antar razzaq dhul quwwati al-matin, wa anta latifun bi ibadik. Irin waɗannan abubuwa da suka zo na sunayen Allah da sifofinsa, kai tawassuli da su, sannan ka roki Allah kan ya baka biyan bukata. Kamar yadda annabi Musa ya yi, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafiri, kaga ya yi tawassuli da sifar Allah, ya ce anta waliyuna, kai ne majibincinmu, ka gafarta mana, ka ji kanmu, wa anta khairul ghafiri, kai ne fiyayyen masu gafara. Sannan ya kare da tawassuli da sunansa. To na biyu shine kai tawassuli da ayyuka na kwarai, kamar tawassuli da imani, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana, rabbana amanna bima anzalta, rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Ya Allah, ya ubangijinmu, mu mun yi imani, dan haka ka gafarta mana zunubanmu, ka tsirar da mu daga azabar wuta. Mu mai Allah ya nuna mana ni tawassuli da imaninmu, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Ya ubangijinmu, mun ji bawanka yana kira ya zuwa ga ku imani da ubangijinku, kuma muke imani, dan haka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu. Wannan tawassuli ne da imani, wanda yake shine aiki na kware mutum zai, kuma yana daga cikin wannan tawassulin kai aikin ibada. Alal misali, ka bayar, kai sadaka, kace Allah ka biya min bukatata, wato ma'ana nayi tawassuli da wannan sadakar kan Allah ka biya min bukatata. Shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, dawu marbakum bis sadaqa, ku neman ma marasa lafiyarku da yin sadaqa, ku neman ma marasa lafiyarku waraka bis sadaqa, ta hanyar sadaqa. Kana mutum bashi da lafiya, kai sadaka, dan uwanka ne, Allah ya yi masa wannan rashin lafiya, ya bashi lafiya da wannan sadakar da kai. To kaga wannan tawassuli ne da ayyuka nagari, kamar kuma yanda ya zo a hadisin kogo, wanda hadisi ne mai tsawon shi an karanta mana shi a cikin Riyadhus Salihin. Sannan ana tawassuli da addu'ar bayin Allah na kwarai, ya nemi bayin Allah na kwarai su yi maka addu'a, wanda ka gan shi da kyakkyawar alama. Shine kamar sahabbai da suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ma dan uwana addu'ar Allah ya gafarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala, ya ce Allah ka gafarta ma bawanka Abu Amir. Sai ya ce da nima ya Rasulullah, da ya ji an yi addu'ar, ya ce wali akhihi faghfir, dan uwansa ma ka gafarta masa. To wannan kun ga tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wani bawa zai zo mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa, wanda duk ya samu ikon ya nema masa gafara, Allah ya nema masa, shine Uwaisul Qarni, wanda Umar ibn al-Khattab da ya ganshi ya ce ya roƙa masa Allah ya gafarta masa. To kaga wannan tawassuli ne da addu'ar bawa salihi, tare da cewa Umar a matsayi yafi Uwais, tunda shine bayan sayyidina Abubakar al-Umman nan babu wani gabansa. Amma duk da haka, saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Uwaisul Qarni, sayyidina Umar ya ce ya nema masa gafara Allah, har Uwaisul Qarni ya zo ko ina ya je sai kowa aka matsa masa, sai ya nemi izinin sayyidina Umar ya tafi Iraq, ya je ya buya inda ba wanda ya san shi. Shi yasa ne ma har waɗansu malaman hadisi suke cewa ba a yi shi ba, saboda ya ɓoye kansa ne. Kamar Imam al-Bukhari ya yi inkarin samuwar Uwaisul Qarni, amma hadisai sun tabbatar da kasancewarsa. To amma tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmarsa ko da matsayinsa a wajen Allah jalla wa ala, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi wanda wani bawa bai taka shi ba, amma ba a koya mana ni haka ba. Baya daga cikin ka'idodin tawassuli da aka koya mana ni, kamar tawassuli da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar kace Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba. hadisan da suka zo ba su inganta ba, amma ana tawassuli da addu'arsa, mutum kuma zai yi tawassuli da imaninsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Allah dan imanin mu da soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yaye mana wannan bala'i. Wannan kwarai ya halatta daga cikin manya-manyan abin da ake tawassuli da shi. Amma ba a cewa Allah dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza, domin yana daga cikin babin kamar babin rantsuwa, wanda ba a rantsuwa da kowa sai da Allah, ba a rantsuwa da wani sai da Allah jalla wa ala. Na'am, shi ma wannan babin rantsuwa ne, ba a cewa dan Allah dan annabi, al-iqsam ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru, ya rantse da Allah ko ya shiru. Ba ka cewa na hada ka da Allah, na hada ka da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a fadan haka. Da Allah kawai ake rantsuwa, ba a rantsuwa da manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi. Za ka iya fadan haka? Wannan kuma yana daga cikin babin munashada, kamar yadda ake cewa dan wato zumunta kai mun kaza. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, zumunta ka kamar yadda zaka iya roko da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan yace tambaya ta ita ce menene hukuncin matar da ake binta azumi bata fara ramuwa ba sai a watan Sha'ban, ta dauki azumin, sai wasu suka ce wai ba a rama azumi idan Sha'ban ya kusa kurewa. To a ƙarshe dai ta sauke, kuma gashi an fara Ramadan, ya za ta yi wajen rama azumin guda ɗaya da bata rama ba? Na farko tukuna abinda aka gaya mata kuskure ne, cewar ba a azumi idan Ramadan ya kusan ƙurewa ba daidai ba ne. Ana nufin ba a azumin nafila kwana ɗaya ko biyu sauran Ramadan, domin mutum ya yi ihtiyati da Ramadan, cewa in ma Ramadan ɗin ne ya same ni ina azumi. Amma wanda yake azumi, wanda yake na sunna, dama ya saba yana yi, babu laifi yayi. Kamar alal misali Sha'ban zai tsaya, zai kare ranar Juma'a, kuma mutum ya saba yana azumin Litinin da Alhamis. Saboda haka kaga ranar Litinin, ranar Laraba din, ai ran Alhamis ya fada kusan ranar karshe ta Sha'ban. To babu laifi mutum yayi wannan azumin, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan a cikin azumi ne da ɗayanku yake azumta. La taqaddimu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn, kada ku gabaci ramadan da azumin rana ɗaya ko rana biyu, illa fi sawmin kana yasumuhu ahadukum, sai dai in a cikin azumi ne wanda ɗayanku yake yi. To idan wannan ga azumi ne wanda mutum ya saba yi, to ina kuma ga wanda yake azumin ramuwa wanda yake dole ne? Saboda haka wannan fatawar da aka yi mata kuskure ce, al'aula ya zamanto ta ci gaba da azuminta, ko da in dai bai kai ranar Ramadan ba, to yanzu da ta yi wannan jinkiri ya zamanto cewar ba ta yi azumin Ramadan ɗin ba, har wani Ramadan ya shigo ga ɗaya ya rabu a kanta, to bayan sallah sai ta rama wannan ɗayan, kuma ta ciyar da miskini guda ɗaya a kan wannan ranar da ta yi jinkiri a bisa fatuwar Abdullahi bin Umar, kuma shi ne mazhabar Malik. Abinda za ta yi kenan, ta rama azumi kwana ɗaya, sannan ta ciyar da miskini a kan jinkirin da ta yi har wani Ramadan ɗin ya zo, bata rama wancan Ramadan ɗin ba, ba da wani uzuri na shari'a ba. Uzurin ku shi ne rashin lafiya, ko kamar juna biyu, ko shayarwa. To sannan wannan tambaya mai tsawo, me ye ingancin wannan hadith? An karɓo daga Ikrima cewa Ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Al-Abbas cewa ya baffana, bana nuna maka abinda idan ka yi Allah zai gafarta maka zunubanka ba, da waɗanda suka gabata, da waɗanda za su zo, da wanda ka yi da gangan, da na kuskure, da babba da ƙarami, da na fili, da wanda ka yi a asirce. Ka yi sallah raka'a huɗu, a kowace raka'a ka karanta Fatiha da Sura. A raka'ar farko idan ka gama karatu sai ka faɗa alhali kana tsaye, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sau 15. Sai kai ruku'u ka faɗa sau 10. Sai kai sujada ka faɗa sau 10. Sai ka ɗago daga sujud ka faɗa sau 10. Sai ka sake komawa ka yi sau 10. Sai ka taso ka sake yi sau 10, ya zama sau 75 a kowace raka'a ka yi a duk raka'a huɗu. Idan ba za ka iya wannan sallah kullum ba, to sau ɗaya a sati. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a wata. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a shekara. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a rayuwarka. Abu Dawud da Ibn Majah da Al-Hakim. Eh wannan hadisi hadisi ne wanda malamai suka yi dogon sabani akan sa sabani mai tsawo tun daga wanda yace ingantacce ne zuwa wanda yace hadisin ƙarya ne. Sabani ne malamai suka yi amma sahihin magana wannan hadisi ingantacce ne. Hadisi ne ya inganta taro na malamai da dama sun inganta shi. Daga cikin waɗanda suka inganta shi suka yi aiki da shi akwai Abdullahi ibn al-Mubarak al-Imam al-Mujahid malamin Imam Ahmad ya kasance yana fadaitarwa kan ayi shi haka shi kansa Imam Ahmad yayi shaida ga ingancin hadisin a cikin musnad na al-Majrinsa al-Khallal haka waɗanda suka zo daga baya irin su al-Sheikh Abubakar al-Imam Abubakar al-Ajurri da al-Hafiz Ibn Manda da daga cikin kuma wanda suka zo daga baya akwai al-Imam al-Ala'i wanda ya risala akan naqd al-hadith a cikin ya inganta wannan hadisin da al-Hafiz Ibn Hajar a cikin nata'ij al-afkar da Ibn Salah kafin su da al-Hafiz al-Mundiri mai targhib wa tarhib da al-Maqdisi to waɗanda kuma suka ce hadisin bai inganta da kuma daga baya da Imam Suyuti sannan da ƙarshe kuma da a cikin mutanen zamanin nan al-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin sahih Abi Dawud ya inganta shi amma waɗanda suka ce bai inganta ba kuwa farawa daga Al-Hafiz Ibn al-Jawzi mai al-Mawdu'at ya sanya shi a cikin littafinsa da ya tattara hadisan ƙarya da Al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi da Ibn Taymiyyah da Al-Hafiz al-Dhahabi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Al-Hafiz Abu Abdullah al-Dhahabi malamin rijal na hadith duk sun ce hadisi ne ƙarya su Ibn Taymiyyah akan cewar wannan hadisin ya saba da yadda hay'ar sallah take da za a ce ka rinka adadin za a tsaye dai maka adadi na tasabih kuma ai sallah raka'a hudu miƙaƙƙiya babu tahiyya a tsakani ita ta saba hay'ar sallah to amma su da kansu ai sun faɗi ka'ida to hadisi in ya inganta asali ne a kansa baya buƙatar sai ya dace da wani asalin idan shi a hadisi a ƙashin kansa ya inganta asali ne akan kansa wannan ka'ida suna faɗanta wajen ababi da dama suna yin raddi akan waɗanda suke cewar ba a kiyasi akan ar-rukhsa to da abin da ya tabbata asali ne akan sa sun faɗi wannan akan hadithul musarra suka ce hadithul musarra ya saba ma kiyasi suka ce ai wannan hadisin asali ne a babin sa in ya inganta baya buƙatar sai yayi shaida ga wannan asalin tare da cewa ma ya saba ma wannan asalin ba za a sallama masa ba to su ma har za a yi musu raddi da wannan a cewa ya saba ma wannan asalin za a yi musu raddi sannan kuma shi kansa hadisin asali ne ga kansa dan haka idan isnadi ya inganta shi hadisin Ibn Abbas wannan riwayar akashin kanta ta inganta duk da wannan malamai suna cewa hadisi ne hasan amma ta inganta da riwayar Ishaq Ibn Rahuya bal Imam Muslim yace laysa fi hadithi salati at-tasbih isnadun ahsana min hadha a cikin hadisin salatu at-tasbih babu isnadi da yafi wannan kyau wanda yake wani a cikin wannan hukunci ne daga Imam Muslim da kan cewa hadisi ne wanda yake isnadin sa hasan ne saboda hadisin ya inganta babu laifi mutum ya kokarin aiki da shi kamar yanda yazo a cikin hadisin yake cewa in ba za ka iya ba koda sau ɗaya ne a rayuwarka kai aiki da shi kuma kamar yanda ya gabata magabata na kwarai kamar yanda Imam Tirmidhi ya ambata sun kasance akan suna aiki da wannan hadisin kamar yanda aka rawaito daga Abdullah ibn al-Mubarak da kuma ahlul fadli kamar yanda ya kira su malamai wato mutane masu matsayi masu fifiko sun kasance suna aiki da shi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
نعم Allah jalla wa ala yace wa ila thamuda akhahum saliha mun aiko wa samudawa dan uwan su saliha qala ya qaumi ibudullaha yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba huwa ansha'akum min al-ard shine ya halice ku daga kasa wasta'marakum fiha yara yadda ku ya sanya ku wato masu rayuwa a cikin ta masu gina ta fastaghfiruhu kunemi dan haka kunemi gafara Allah kunemi gafarar Allah thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi innahu qaribun mujib lalle shi Allah makusanci ne da bawansa da bayinsa mujibun mai amsa addu'o'in su ne samud kabila ce daga cikin kabilu wadanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su wanda ba sa daga cikin wadanda labarin su yazo a cikin wato littafin al-zafan ahlul kitabi bal suna daga cikin wadanda Allah madaukakin sarki ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su kuma labarin su sananne ne al'ummomin da suka gabata saboda Allah ya bar aya da mutane suke wucewa suke ganin su shine garun su asali an sa musu suna Samud daga sunan kakan kakan su wanda shine kamar uban kabila to annabi salih yana daga cikin yan kabilar shi yasa Allah yace ya kira shi akhahum dan uwan su salih sunan sa kenan salih suna daga cikin wato mutanen da suke larabawa na asali wanda harshen larabci na asali nasu ne tunda quraishu sun dauki harshen larabci daga larabawa ne wanda ake ce musu al-arabul ariba larabawa wanda suke su ne larabawan asali akwai larabawa da suka zamanto larabawa al-arabul musta'ariba wanda suka mayar aka mayar da su larabawa hanyar zama da larabawa din su ne zuriyar annabi ibrahim domin annabi ibrahim baba larabe bane amma kabilarsa isma'il zuriyarsa isma'il da suka zauna da larabawa da suka zo daga yaman injurhum daga nan suka dauki yaran larabci suka zamanto larabawa sai ake ce musu al-arab al-musta'ariba akwai al-arabul ariba larabawa na asali wanda daga cikin su hud a al-kabilar ad da samud suna daga cikin su su ne waɗanda suna nan mazaunin su ana ce musu ana ce masa al-hijr haka Allah ya ambace su aka an sanya sura mata al-qur'ani da sunan garun su wala qad kadzaba ashabul hijr al-mursali ma abutan hijr gari ne wanda yake tsakanin sham da hijaz annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan garin wanda ake ce masa wadil qura kuma ana ce musu amma yanzu ana kiransa da madainu salih garin annabi salih ana wucewa duk mutumin da zai tafi jordan kafin ya kai tabuka in ya wuce haibar kusan kilomita 450 daga madina zai zo wannan garin zai ga gidajensu da hotunan yanda suke fafe dutse su gidaje a cikin duwatsu gari ne mai duwatsu Allah madaukakin sarki ya bar su alama domin mutane su gan su su la'akari su ibra da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan garin yace idan kuka wuce ta garin mutanen da Allah ya halakar da su kada ku wuce face kuna masu kuka dan kada irin fushin Allah da ya sauka akan su ya sauka akan ku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen sai ya sunkuyi da kansa ya dauki mayafinsa ya lulluɓe kansa ya sunkuya ya sanya taguwarsa ta zabura tana mai gaggawa har ya ƙetare wannan garin saboda wuri ne da azabar Allah ta sauka ba wuri ne da rahmar Allah ta sauka ba yana ƙoƙarin ya rabu da shi to saboda haka masu zuwa wajen don ganin aya ba waje ne da mutum zai je a shakata a yi picnic da sauransu ba babu laifi mutum ya je don ya ga aya amma ya shiga wajen yana mai kuka yana mai juyayi a cikin zuciyarsa mai sanya kansa kukan zuci akan kar irin wannan abu ya faru shi ma gare shi domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi dan Umar kuma yayin da sahabbai suka zo wucewa ta wajen yace kada kada su sha kada su sha daga cikin ruwan wannan garin so da lokacin da yazo sai ya same su har sun je sun samu rijiyoyi sun debi ruwa sun kwaba kulli za a yi gurasa yana zuwa sai ya ce a kifar da tukwanan wannan kullin da aka yi kuma a bama raƙuma su ci kada mutane su ci sannan yace ya nuna musu rijiyar da taguwar Annabi Salih take sha daga gareta yace daga wannan rijiyar su ɗebi ruwan su sha sannan su yi kulli da shi amma sauran rijiyoyin saboda wuri ne da fushin Allah ya sauka kada su yi amfani da shi kun ga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya nuna musu ita rijiyar da Nasafu Salih take shan ruwa kamar yadda zamu gani a cikin kissa to wannan su ne Samud kabilar Samud Allah ya ce mun aiko dan uwansu Salihu ya zuwa gare su yace ku bauta ma Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya sai shi shine sakon annabawa baki daya shine tauhidi wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambayi duk wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun sanya wani abin bauta a bauta masa ba Allah arrahmanu ba ba mu sanya ba yace sai ya tunatar da su da ni'imar Allah gare su yace huwa ansha'akum min al-ard shi ya halice ku daga ƙasa ya nuna musu asalinsu domin wannan zai sanya su su tawalu wannan ishara ne ga asalin halittar annabi adam domin asalin halittar annabi adam daga ƙasa Allah ya halice shi daga jinsin ƙasar duniya baki ɗaya aka kwaba aka halici annabi adam don haka aka dasa masa irin halin ƙasa za ka same ta mai kaushi wata mai laushi saboda haka za ka samu mutum wani mai kaushin ɗabi'a wani mai laushin ɗabi'a wani mai sanyin hali wani mai safin hali wani mai baki-baki wani mai farfari wani mai baki-kirin wani jajawur duk haka za ka gani to ya tunatar da su da asalin halittarsu saboda su kamar yadda tarihi ya nuna sun kasance masu tsawon rai wanda tsawon ran sai ya manta su tuna da asalin halittarsu su rinka ganin suna girman kai to mutum ya tuna asalinsa yana sanya shi ya kankan da kai shi yasa Shehu Usman a cikin littafinsa Kitabul Ulumil Mu'amala wajen yadda mutum zai yi wajen wato bayyana sifofin cututtuka na rai yake daga cikin cutar rai akwai al-kibru girman kai wanda girman kai jahilci ne maganinsa ilimi ta yaya za ka samu menene ilimin da zai yace jahilcin girman kai shine ka dauka kana da matsayi bayan baka da matsayi kai ba komai bane to maganin girman kai ilimi shine ka san hakikanin kai waye ne asalinka shine sai yake cewa a utilal insanu ya kawo wannan aya ta suratu abasa utilal insanu Allah ya tsine ma mutum kafiri ma akfara yaya mamakin yawan kafircinsa min ayi shay'in khalaqa wai daga me ya halicci wannan mutumin ne mai wannan girman kan min nuqfatin khalaqahu daga dugon maniyi ne fa aka halicce shi dugon maniyi da in ya shiga a jikinka kana kunyar ka je ana ganin ka akwai wanda yake ado da wannan abin a jikinsa yana yawo da shi yana fesa shi wulakantacce ne to daga nan fa ya halicce shi yau da daga zinare da azurfa aka halicci dan adam to ya kuma zai daga dugon mani aka halice shi ga yanda yake min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara Sheikh Usman da ya bayani waɗannan ayoyin yace to wannan ya ishe ka ne daga ilimi da zai maka maganin cutar jahilcin girman kai to shine Annabi Salih kun ga nan yake gaya musu ya maida su su ga asalin halittarsu huwa ansha'akum min al-ard shi ya halice shi ya fara halittarku daga ƙasa wasta'amarakum fiha ya sanya ku masu rayuwa a cikinta wato masu mulkin ku ku shimfida mulki a cikin ƙasa domin Allah ya ba su mulki Allah ta'ala kamar yadda yake a cikin suratul a'raf inda yake ce musu wadkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ard ya zaunar da ku a bayan ƙasa tattakhiduna min suhulaha qusura a wato kwarinta waje wanda yake mai sauki shimfidaddan ƙasa ku gina manya-manyan fada watanhituna aljibala buyuta ku kuma rinka wato hako gidaje daga cikin duwatsu wato dan idan ma mayaka sun zo za su ci ku da yaki sai ku shiga cikin dutse za su je su sanya bomb ne su fasa dutse kamar yanda aka yi da Tora Bora cikin karkashin dutse za a je a yi gida to shine Allah yake fada musu wannan kuma yana daga cikin rahayar da su a bayan kasa da yayi a yanda ya sanya su a wato masu gwanaye wajen noma da rahayar kasa kamar yanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul shu'ara inda Allah madaukakin sarki ya ambata musu a cikin suratul shu'ara yake cewa atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa uyun وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهه duk kaga a kasani kuna za a kyale ku a cikin nan ne kuna zaune cikin aminci a cikin aljannatai da idaniyar ruwa da gonaki na wato kayan amfanin gona da dabino wanda yake mai goyo goyen nasa mai nauyi wato irin ya cika da ni'ima sannan kuma gashi kuna gina gida a cikin dutse kuna masu alfahari masu girman kai shine a illan su wata ni tuna minal jibali buyutan farihi shi yasa ya ba Allah annabin Allah ya ba su abinda zai sanya su su kaskantar da kai ga Allah shine suna ni'imar Allah a gare su fastaghfiruhu to saboda wannan ku nemi gafara Allah thumma tubu ilayhi sannan ku nemi tuba gare shi akwai wani bayani da ake wajen kun ga a farkon surar Allah ta'ala yace sakon annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir a innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi da kuma ku nemi gafara ubangijinku sannan ku tuba gare shi aka kawo da thumma da take nuna tartibi to wannan tartibi ne na matsayi domin ana ishara ga kan cewar ku dawwama cikin tuba gare shi saboda tuba yana buƙatar abinda ake nufi da tuba yankewa daga saban Allah ku to ku dawwama cikin yankewa daga saban Allah kullum kuna komawa gare shi shi yasa aka kawo shi da tartibi na rutuba na matsayi wato bayan idan kun yi istighfarin to sannan domin istighfarin naku ya zamanto mai ma'ana ku tabbata cikin tuba ya zuwa ga Allah to nan ma annabi salih abinda yake kenan kuma ya gabata annabi hudu shi ma abinda yake ma mutanen sa kenan فاستغفروه ثم توبوا اليه ان كوني واتو كنيمي غفرا daga shirkar da kuke yi sannan ku nemi sannan ku tuba zuwa gare shi shine ku yanku daga shirka ku tsaya akan tauhidi inna rabbi qaribun mujib lallai ubangijina wato makusanci ne wato ya fadaitar da su akan ubangijinsa yayi idafar ubangijin ya zuwa gare shi domin ya nuna kan cewar wato ba iyayen gijin su waɗanda suke na ƙarya basu cancanci kusanci da su da yi musu abinda suke ƙauna na amsa addu'ar su ba sai ya ce nasa ubangijin da yake kiran su zuwa gare shi wanda yake shine ubangijin gaskiya makusanci ne ba nesa yake ba yanda har za su je suna neman sa ko ba zai ji kiran su ba mujibun kuma mai amsa addu'ar bayi ne wannan yana nuna daga cikin abinda mutum zai tawassuli da shi yayin da yake neman gafara Allah ya tawassuli da waɗannan sunaye na Allah qaribun mujib inna rabbi qaribun mujib ubangijin mu makusanci ne mai amsa addu'a yayin da kuma mutum yake addu'a yake neman Allah ya amsa masa yayi tawassuli da waɗannan sunaye na Allah alqarib almujib kun ga wannan kuma tabbatar da cewa suna daga cikin sunayen Allah ne sannan Allah jalla wa ala yace qalu ya salihu sai mutanansa suka ce wato samudawa suka ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada kai ya kai salihu kai hakika ka kasance abin kauna a cikin mu kafin ka zo da wannan sako abin kauna wato wanda muke kauna alheri a gare shi cewa zai zamanto wani fitacce a cikin al'umma zai zamanto wani jagora zai zamanto cikin manyan mutane wato mun kasance muna ganin ka cewa kai wanda kake da kyakkyawan mustaqbal ne kana da future a cikin mu muna ganin sa da alkhairi ya daga cikin dadin baki dan a gaya masa idan ba da gaske yake ba ya dawo saboda wanda yake abu domin samun suna daga ya samu suna ya samu shugabancin sai ya watsar dama abin da yake idan samun suna ne to wani daga cikin uslubin kafirai da suke yi kuma wannan yana daga cikin wato mummunan aqidar su da suke cewa suke dangana annabi salihu da shu'unci suke ganin shine ai sababin sharri yayin domin da suka ce masa kafin wannan muna kaunarka da alkhairi amma bayan ka zo da wannan fa wato ba ma ganin wani alkhairi gare ka bal muna ganin duk wani sharri da yake zuwa mama da yake zuwa mana saboda kai ne kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labarin su a cikin suratul naml qalu tayyarna bika wa biman ma'ak mun canfa ka da kai da waɗanda kake tare da waɗanda suke tare da kai canfi kun ga in kuka kula canfi addinin shirka ne addinin mushrikai ne canfi shine ka faɗa abu ba da haƙi ba ka dangana sharri da alkhairi ga wani abu da baka da ilimi a kansa dukkan alkhairi yana wajen Allah dukkan sharri yana wajen saban Allah wannan shine hakikar da annabawa suka nuna to da suka faɗa haka suka ƙara da cewa atan hana yanzu kana hana mu ne an na'budu ma ya'budu aba'una mu rinka bauta ma abubu wato kana hana mu ne da mu bauta ma waɗanda iyayenmu suke bauta musu wato maimakon su ce kana hana mu ne mu bauta ma gumakanmu ba su faɗi gumakan ba sai suka faɗe su da sifa da take nuna kan cewa sun cancanta a bauta musu domin iyayenmu ne suke bauta musu waɗanda iyaye da kakanni suke bauta ma kace kar a bauta musu wato tamkar kan cewa me hujjar muna bauta musu iyaye da kakanninmu suke bauta musu shi yasa ba su ambace su da gumaka ba sai suka ambace su da wannan sifa waɗanda iyaye da kakanni suke bauta ma su kake hana mu bauta ma wato kenan wato ai kaga batanka a bayyane yake a wajen dukkan mai hankali kamar yadda Quraysh ne suka gaya ma a Yahudu ya zo abinda iyaye da kakanni suke ya ce ba daidai ba ne ya raina hankalin iyaye da kakanni duk wannan kamar suna ganin duk wanda ya yi wannan ai hakika batansa a bayyane yake wa innana lafi shakkin kuma lallai mu dinnan hakika muna cikin wata shakka mimma tad'una ilayhi daga abinda kake kiran mai zuwa gare shi murid shakka wadda take ne sanya kokonto shakka da kokonto duk ma'ana ɗaya ne amma ya zo ta babin takidi ne kamar yadda za a ce jadda jiddahu mutum ya yi kokari bakin kokarinsa uslubi ne na larabci wato mu muna shakka mai karin shakka a cikin abin da kake kiranmu zuwa gare shi kaga wannan ishara ne gare su daga kan cewar ba za su yadda da annabin Allah ba qala ya qaumi na'am
qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin
jalla wa ala yace qala ya qaumi annabi salihu yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi kubani labari idan na kasance akan hujja bayyananniya akan wato dalili bayyananne daga ubangijina wa atani minhu rahma kuma ya bayani rahama wadda wannan rahamar ba daga wajen kowa take ba face daga gare shi ita ce rahama ita ce annabci ba wanda yake sai bayar da ita la aiki wala ilimi wala wani in ba Allah ba to Allah ya bani wannan in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah to wane ne zai bani waye zai taimake ni daga Allah in asaituhu idan na saba umarnin Allah wato na isar na umarni na da yace in tsaya akan tauhidi kuma in isar muku da sakon tauhidi idan na kiyi wane ne zai tsirar da ni daga Allah wa zai taimake ni ya hana Allah ya min azaba fama taziduni ghayra tahsir babu abinda za ku kare ni in ba asara ba wato in na bi ku akan abinda kuke gaya min da kuke min kuke min kuke min rashawa kuke cewa kad kunta fina marjuwan qabla hada wato ko wannan zai sa ne kwadayin shugabanci ne kwatsayin wani abu to ai ni wanda ni mutum annabin Allah masanin Allah ne ya san babu mai bada izza in ba Allah ba kwa zo ku ce za ku yi ma annabin Allah magana a cewa yana daga cikin wanda ake fatan zai zamanto wani abu a cikin ku bayan gashi shi kuwa Allah ya bashi hujja bayyananna ya bashi annabci akwai abin da annabin Allah zai nema fiye da wannan kusancin da ya fi kusancin mala'iku ga Allah annabin Allah wanda ya san Allah da me za a yi masa alfahari a ce za a yi masa za a kwadaitar da shi da wani abu shi yasa sai ya nanata musu wannan dan ya san cewar ya fi su sanin abin da yake shi ne abin kauna alkhairi shi ya fi kowa jin kauna alkhairi su kuwa da suke cewa shine shu'umi shine mai kawo musu sharri shine ya san cewa su ne masu kawo masa sharri idan yace zai bi su don yace fa ma taziduna ni ghayra tahsir me zan kare ni in ba asara ba in dai ku ne duk wanda zai zamanto maka sababin karabu da Allah to babu musifa a rayuwarka irin shi duk wanda zai zamanto sanadin ya raba ka da Allah babu wanda zai kawo maka asara irin sa babu shu'umi babu wato abin canfawa irin sa shi yasa al-Hafiz Ibn Rajab yake cewa sa'a ita ce bin Allah rashin sa'a saban Allah duk abinda zai baka rashin sa'a a rayuwa shine saban Allah abinda duk zai hada ka da Allah shine abinda zai kawo maka rashin dacewa rashin sa'a masifa da bala'i da kaskanci da duk wani abin ki rashin wato saba ma Allah ne kisa yake faman yansuruni min Allah in asaituhu fama taziduni ghayra tahsir wato a cikin wannan kun ga ya kunshi rabbi ga mutanen sa da yake yi wanda Allah ya ambaci irin abubuwan da suke fada dan da yace fama taziduni ghayra tahsir wannan rabbi ne a gare shi dake cewa da suke cewa qayyarna bika wa biman ma'aka wato sun ce shine ya kawo musu asara shine sun canfa shi shine mai kawo musu wato a sharri a cikin al'umma to ai su ne za su kawo masa sharri idan suka sa shi saba ma Allah ba shi ba sannan sai yace wa ya qaumi yace ya ku mutane na na'am wa ya qaumi hadhihi naqatullah yace ya ku mutane na wannan taguwar Allah ce gare ku hadihi naqatullahi lakum aya to wannan taguwar Allah ce lakum aya aya ce a gare ku domin sun nemi aya sai ce wace aya kuke so suka ce suka nuna wata mulmulallan wani mulmulallan fa wata mulmulallan dutse fa wanda yake ba shi da kowane ko alamar tsaga yace mu abinda muke so taguwa mai ciki me nace yace oho eh sune suka ce ya kawo musu ayar suka nuna wata mulmulallan wani mulmulallan dutse suka ce ya fitar musu da taguwa daga cikin ta taguwar ma mai ciki yace idan ta fito za ku yi imani suka ce za su yi imani za ku bi ni suka ce za su bi shi yayi sallah ya roki Allah Allah ya amsa addu'ar sa yace zai ba su suna tsaye suna gani ba labari aka ba su ba suna gani taguwar ta da dutsen ya dare sai ga taguwa ta fito tana mai kuka taguwa da ba a taba ganin taguwa ba su taba ganin taguwa mai kyanta ba da tsohon ciki tana fitowa naƙuda ta kama ta haifi maraƙa ta haifi ɗan maraƙinta yace to wannan aya ce ga aya ta zo to mecece ayar in aya ta zo to taklifi zai zo yace fadaruha nauyi a jarabawa za ta zo fadaruha ta akulfi abdillah ku kyale ta ta sha daga a wato kasar Allah taguwar Allah ce ma'anar taguwar Allah waje ta zo da al'amarin Allah shine wannan idafatu tashrifin ne kamar yadda ake cewa baitullahi ɗakin Allah taguwar Allah ce domin ta zo da umarnin Allah yace ku kyale ta ta ci daga kasar Allah kasar ta Allah ce da suke ganin kasar ta su ce duk wanda wato ya gina kasa yayi mulki ya gina habara ta ci gaba haka yake tsammanin cewa kasa ta zama ta saba ta Allah bace kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa tashin alkiyama zai zo yayin da mutanen da suke bayan kasa suka yi tsammanin sun mallake ta wa banna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke ciki suke ganin cewa sun riga sun samu iko akan kasa to Allah yace annabi salihu yace ku kyale ta ci daga kasar Allah wala tamassuha bisu'in kada ku taba ta da wani abu mummuna fa ya'khudukum azabun qarib in kuka yi haka sai azaba makusanci ya ta same ku wato azaba da ba za a yi muku jinkiri ba kuna yi azaba za ta zo kusa da ku kyale ta ta sha shine suna da akwai rijiya guda ɗaya wanda a wannan lokaci daga ita suke shan ruwa annabi salihu yace laha shurbun walakum shurbu yawmin ma'lum tana da ranar ta da za ta sha kuma kuna da ranar ku da za ku sha ranar da take sha ba za su sha ruwa ba su kuma ranar da za su ɗebi ruwa daga wannan rijiyar ita ba za ta je ta sha ba amma kuma cikin ni'imar Allah ranar da take sha da ba za su sha ruwa ba duk mutanen kabilar gabaki daya za su zo su tatsi nonanta ya ishe su ba su sha daga cikin ruwan ba amma sun sha daga nonanta ya ishe su Allah ya musu wannan ni'ima to Allah ta'ala sai ce fa'aqaruha sai suka soke ta sai Allah kaga mutum ɗaya ne ya soke ta idin ba'atha ashqaha wanda yake yafi kowa taɓewa a cikin su shine kudaru dan salihu shine ya jagorancin soke ta amma da yake taruwa suka yi meeting suka yi plan waɗansu mutum tara wa kana fil madinati tis'atu rahqin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a cikin garin akwai wata jama'a ta mutum tara suna barna a bayan kasa ba sa kawo gyara su ne suka hadu suka ce a nemi yadda kowa da kowa wato ayi a me ake ce ma abun nan da ake yin zaɓe a ƙasa kowa da kowa ya yi akwai wani abu da suke faɗa wanda za a ce kowa ya sa abin da yawanci za a ga akan abu irin wanda Ingila ta yi kan Scotland ko za su fita ko ba za su fita ba referendum aka yi referendum duk suka haɗu suka yadda sai waɗanda suke mutanen kirki dama mun ce fariƙani ne ko matsalul fariƙaini kal a'ma wal asam to shine Allah ya faɗa a cikin suratul naml walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan fa idahum fariqani yahtasimu kana to jama'a biyu to jama'ar da suka yadda a kashe ta suka yadda sai Allah ya dangana abin gare su gabaki daya kadzabat thamud bi taghwaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآقروها su ta mudu kaga mutum ɗaya ne shine ya amma da yake da hadin bakin su da yaddar su sun bashi mandate kan yaje yayi sai Allah yace su ne suka yi fa'aqaruha sai suka soke ta kun san ba a ce mata guwa an yanka ta sai dai a soke ta da mashi tana tsaye ko da karamin mashi a cike ta a kirji sai ta faɗi tunda ba za ka iya kwantar da raƙumi ka ce za ka yanka shi ba wani kai sai dai yana tsaye an ɗaure ƙafafunsa an tsayar da shi akan ƙafa ɗaya an ɗage ƙafar guda ɗaya yadda ba zai samu balance ba a ɗage ƙafa guda ɗaya ta gaba sannan sai a cike shi a daidai karankan mai ƙirjinsa yadda mashin ko dogorukar tana shiga ta san daidai inda zuciyar take, sai ta yanke ita jijiyar da ta fito daga dutse aorta, sai ta yanke ta, shikenan babu jini ya daina zuwa ga kwalwa, sai ya fadi rigim, to suka soke ta. Fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, sai ce to ku zauna ku ji dadi a cikin gidajenku kwana uku. Zalika wa'dun ghayru makdhub, wannan alƙawari ne ba abin ƙaryatawa ba, hukuncin Allah ya riga ya sauka. Zalika wa'dun ghayru makdhub, Allah yace falamma jaa amruna, yayin da al'amarin mu yazo, shine al'amarin mu na halaka su, umarnin Allah kan su halaka. Najjayna salihan, sai muka tsirtar da annabi salihu. Walladina amanu ma'ahu, da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi. Wa min khizi yawmi id, muka tsirar da shi, kuma muka tsirtar da shi bi rahmatin minna, muka tsirar da shi da wata rahama daga gare mu, wato rahamar Allah, wadda ita ce wadda Allah ya rubuta. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun, cewa su annabawan mu su ne waɗanda Allah yake taimako. Wannan kalmar ta Allah ta ce rahama, wadda ta zo daga Allah. Wa min khizi yawmi id, kuma muka tsirar da su daga wulakancin wannan rana, ranar saukar azaba, domin ranar wulakanci ne yanda Allah ya kawo musu, ya kawo ƙarshen su, kuma la'ana Allah ta hau kansu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, ubangijinka wallahi shine kadai mai tsananin ƙarfi mabuwayi. Domin suna ganin sun buwayi Allah saboda tsawon shekaru da suke, sun tsara kansu, sun mallaki ƙasa, suna ganin kan cewa sun buwayi Allah. Gashi kuwa Allah ta'ala ya ce mana cewa waɗanda suka yi ba za su zamanto masu gagara Allah ba. To Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa wannan halakar da ya yi, wannan zuwan al'amarinsa, wanda da shi ne Allah ya halakar da Samudawa, ya tabbatar da wannan sifa ta Allah. Lallai Ubangijinka ya Rasulullah huwal qawiyul aziz, domin wannan iltifati ne. Allah yana ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Hud, annabi Salih, kamar yanzu shine yake yi tsakanin muhawara ce tsakanin annabi Salihu da mutanansa. To sai kuma Allah ya dawo yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƙarshen su, yace inna rabbaka, Ubangijinka ya Rasulullah huwal qawiyul aziz, shine mai tsananin ƙarfi, shine mabuwayi. Saboda haka a cikin wannan akwai ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminci da Allah kan cewar yayin da al'amarin Allah zai zo, waɗanda suke ƙaryata shi, wanda Allah ya ce zai halakar da su, lallai Allah mai iko ne kuma mabuwayi ne, ba abin da zai gagare shi kan ya halaka su ɗin. Wa akhadha alladhina zalamu sayha, kuma wato tsawa ta riƙi waɗanda suka yi zalunci. Allah ya kama su da as-sayha, as-sayha shine kururuwa, ƙara, wato da ƙara Allah ya halakar da su. Kun ga ƙara ɗin nan wadda da ita ke muke jin magana, in an yi zance mu ji, in an yi ta da kyakkyawan sauti mu ji daɗi. Kaga mutum in sautin yayi sauti, kaga har rawa yake yi, sauti yayi sauti. Wani kuma in sautin yayi daɗi, yayi daɗi yayi kuka, wani yayi dariya, wani yayi murna. Kamar yadda ake faɗan irin masu opera ɗin nan, akwai wanda yake zai zo yayi irin wannan kiɗan na opera, irin wannan violin ɗin da suke na Turawa kenan, don su ne suke kiyaye irin abubuwansu. Kaga in yayi magana ya sanya mutane su kuka, in ya canza kiɗan ya sanya su su nishaɗi, su dariya, in ya canza kiɗan ya sanya su su baƙin ciki, kowa saboda tasirinsa a cikin zuci, saboda tasirinsa a cikin zuci. To amma wannan ƙarar ita ce mazdari ce ta azabar Allah, kamar yadda walƙiya take zamantowa mazdari ta azabar Allah. Wato ƙara da ita Allah zai halakar da mutane. An ce mala'ika Jibril ne ya yi musu wannan kururuwar, suna jinta. Wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin, sai suka wayi gari a cikin gidajen nasu, suna wato guggufane, sandararru, babu rai, ga shi jiki kalau, ba abin nan, ba rauni, ba kurji, ba yanka, ba duka, amma ba rai, sun halaka da kururuwa daga umarnin Allah. Ka'allam yagnau fiha, kamar basu zauna a cikin wannan alƙaryar ba. Da ku suna ganin gashi Allah annabin Allah yana ga musu wasta'amarakum fiha, ya rayar da ku kun gina wannan ƙasa shekaru masu tsawo, amma Allah ya ce ka allam yaghnau fiha, kamar basu rayu a cikin ta ba. Ala inna thamuda kafaru rabbahum, wato ku tattara hankalinku ku saurara ku ji, samudawa sun kafirce ma ubangijinsu. Ala bu'dan li thamud, to ku tattara hankalinku ku ji, nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga Thamud, wato Allah ya nisanta su, shi tace la'anar Allah. Kun ga Allah ta'ala sai ya ce bai ce wa ahadat thamudu sayhaba, sayha sai ta kama thamudawa, sai ya ambace su da sifarsu, yace wa ahadal ladina zalamu sayha, kururuwa sai ta kama waɗanda suka yi zalunci, don Allah ya bayyana dalilin da ya halakar da su wannan halakar saboda azzalimai ne, don haka duk azzalimi ya kuka da kansa. A cikin wannan ana cewa duk wanda yake za a ce masa alladhina zalamu, yana daga cikin waɗanda suka yi zalunci, to ya kuka da kansa, domin ga ƙarshen zalunci abin da yake kaiwa ya zuwa gare shi. Harakar Allah shine fa'idar, maimakon a ce wa akhadathumus sayha, ko a ce sai kururuwa ta kama su, tunda maqamin ikhtisar ne, ana maganar dama'ir, ana fadan su a cikin wato damirai. Allah ta'ala ya ce najjina salihan wal an ambaci wato fa'aqaruha, kaga an kawo su da damirin su mutanen kenan, to maimakon a ce wa fa'akhadathumus sayha, sai su mutanen kururuwa ta kama su, sai aka yi iqamatu dhahir maqam al-mudmar fi mahall al-damir, maqamin ay idmar ne, wato al-ibhar fi maqam al-idmar, shine wanda suke cewa a balaga al-ibhar fi maqam al-idmar, a bayyana abu a wajen da ya cancanta a kawo shi da damirin sa na gaiba, da damiri ya kamata a kawo shi a boye, ba a fade shi falo-falo ba, amma sai aka fade shi falo-falo domin a gane menene illar da azabar ta sauka a kansu, shine zalunci. Kuma a gano daga wannan kan cewar wannan ya bada fa'idar cewa duk wani azzalimi, to irin wannan ita ce take sauraron sa. To wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan shine karshen su, yace ala bu'dan li thamud, nisa ya tabbata ga Thamuda. Ka duba ka gani ga alƙaryar nan babu wanda ya je zauna a cikin ta, mutane sai dai su je in za su gani, su gani waɗanda suke tsoron Allah su wuce, suna masu gaggawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, saboda mutane ne waɗanda suka kasance azabar Allah ta sauka a kansu, wurin su ya zamanto wuri ne na sharri, wuri ne mara albarka da ba a son zama a cikinsa. Shi yasa sayyidina Ali Imam al-Bukhari wajen ya kulla babi cewa shin mutum zai yi sallah a kasar da azabar Allah ta sauka a wajen, sai ya kawo wannan hadisin na Ibn Umar, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggauta fita daga wajen, amma kafin ya kawo shi sai ya kawo asar daga sayyidina Ali, cewa sayyidina Ali ya kasance baya son yayi sallah a kasar Babila, wani waje da aka yi wato nutsa, aka halakar da mutane da nutsewa, mahalli ne wanda kasa ta nutsar da su. Kun san ko kwanan nan kusa da a cikin Iraq, a kusa da Baghdad, an je an haƙo wani gari wanda ake cewa yana daga cikin garin Babylon, yana ƙarƙashin ƙasa, saboda haka garin da wato gidajen da mutanen gabaki ɗaya ƙasa ce ta jari suka yi ƙasa, sai yanzu Allah ya sa aka haƙo wajen. To akwai irin waɗannan wurare, sayyidina Ali akwai wajen da yake a cikin Iraq a Najaf, wanda yake kusa da Baghdad ne, inda ya zauna ya rayu, ya kasance in ya zo wajen baya son ya sallah a wajen. To duk wannan misali ne ga saukar ukubar Allah, da yanda Allah ya nisanta su daga rahamar Allah. Nisantawa daga rahamar Allah ya sa mutane suke kyamarsu, suke kyamar wurarensu, ba wanda yake ambatonsu da kyakkyawan ambato. Watsattu ma ba sa ambatonsu da kyakkyawan ambato, ballantana mutanen kirki. Dan ba ka jin yanzu waɗansu sun fito suna dukan kirji, suna alfahari da cigaban Thamudawa, ce suna son su rayar da ci da al'adar Thamudawa da bincike akan cigabansu. Babu, domin Allah ya nisantar da su daga rahamar Allah, wanda yake daga cikin wannan kyakkyawan ambato ba su da shi a duniya. sannan kuma ga tsinuwar Allah da za ta bi su har su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu. Saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan, sai gobe sai mu tashi wata kissar insha Allah, shine kissar Annabi Lot da shimfidar da aka yi kafin ta. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكوي ينقوى